Anya, friend Annie.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Faransu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana a yau Alhamis 9 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar, kungiyoyin malaman addinan Islam da na Krista sun yi kira ga masu amfani da kafofin sadarwa na zamani a ƙasar da su daina yin kalamai zafafa tsakaninsu da 'yan Najeriya. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. A daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami, malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan ƙasar da su daina sa'insar kalamai zafafa tsakaninsu da 'yan Najeriya a shafukan sada zumunta. Shin kuna ganin sa bakin malaman addini zai tasiri? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
To masu sauraro, barkanmu da dare ga labaran duniyar. A yau Alhamis aka gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na ƙasa da ke Washington, kafin binne shi a mahaifarsa ta jihar Georgia. Shugabannin ƙasar da suka gaji Carter da ke raye, Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama, Donald Trump da Joe Biden duk sun halarci janazar a nan birnin Washington da shugaba Biden din ya zagoranta. Mutane sun daga gaisuwar bankwana ga marigayin tun a cikin dare a inda yake kwance a Capitol, inda akwatin da yake ciki ya kasance tun a ranar Talata. David Smith, farfesa a cibiyar zaman lafiya da warware rikice-rikice ta Jimmy Carter da ke jami'ar John Manson, ya ce ko shakka babu marigayin tsohon shugaban kasar ya taka rawa kan abin da ya shafi aikinsa. Ya shaida a muryar Amurka cewa ya zo Capitol ne domin girmama tsohon shugaban kasar da kuma manufar da ya gina. A ranar Alhamis dinnan, ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ruwaito sabbin mace-mace har 70 a yankin, wato a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, lamarin da ya kai yawan adadin Falastinawa da aka kashe zuwa sama da 46,000 tun fara yakin a watan Oktoba shekarar 2023. Baya ga waɗanda aka kashe, ma'aikatar ta ce sama da mutane 900,300 ne aka raunata. Ma'aikatar dai bata rarrabe ba tsakanin farar hula da mayaka a kididdigar da ta yi, to amma ta ce sama da rabin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata mata ne da yara. An dai so mayakin na Gaza ne biyu bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba, wato bara da mayakan Hamas suka shammaci Isra'ila da shi, inda mayakan suka kashe mutane 1,200 a harin, suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin su 250. Har yanzu dai akwai kimanin mutane 100 da ake tsare da su a Gaza, inda aka yi imanin akalla kashe 1/3 na adadin sun mutu. Kasashen Masar, Qatar da Amurka na jagorantar kokarin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, da ganin cewa an sako mutanen da ake tsare da su da bunƙasa ayyukan agajin jinƙai. Ma'aikatar shari'ar Iran ta faɗa a yau Alhamis cewa wani ɗan ƙasar Switzerland da ke tsare a kurkukun Semnan na ƙasar ya kashe kansa. An ji shugaban gidan kurkukun na yanki ta kafar yaɗa labarun mujallar Maizon ta yanar gizo, mai shari'a Muhammad Sadiq Abbari, yana cewa an kama ɗan ƙasar Switzerland ɗin ne da laifin leƙen asiri, inda aka tsare shi a kurkuku tare da wani bursuna. Abbari ya bayyana cewa bursunan ɗan ƙasar Switzerland ya nemi abokin zamansa a ɗakin da yake da ya je ya samu masa abinci daga wurin ajiye abinci na kurkukun, yayin da ya kashe kansa kafin abokin zaman nasa ya dawo. Anjo Akbari na cewa a nan take ne jami'an gidan yarin suka shiga kokarin ceto rayuwarsa, to amma bakin alƙalami ya bushe rai yayi halinsa, cewar babban mai shari'ar. An bincika duk wani abu da ya shafe shi daga inda gidan kurkukun yake zuwa ɗakin da yake tsare, inda aka tabbatar da cewa shi ne ya kashe kansa. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon nan ne kasar Sudan ta Kudu ta bayyana aniyar samar da gangar danyen mai akalla 90,000 a duk rana, bayan da kasar ta dawo haikan ga aikin haƙo man. Hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan Fabrairun bara, sakamakon rikicin da ke ci gaba da ake ci gaba da yi a Sudan. Kasar Sudan ta Kudu na samun kashi 90 daga cikin 100 na kudin shigarta daga arzikin karkashin kasa. A cikin watanni 11 da suka wuce, kasar bata samu damar sayar da danyen manta ba a kasuwannin duniya, bayan takunkuman da Sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a Khartoum a farkon shekarar 2023. An cire takunkumin a ranar 4 ga watan Janairun nan, da ya ba makauciyar kasar ta Sudan ta Kudu damar komawa ga aikin haƙar danyen man.
With the force majeure having been lifted, officially lifted by the government of Sudan,
ministan man fetur ɗin ƙasar kenan Port Kang Tong ke cewa sakamakon cire takunkuman da gwamnatin Sudan ta yi a hukumance ta wasiƙar ranar 4 ga watan Janairu shekarar 2025, kuma akan haka ne ma'aikatan man fetur da abokan hulɗa muke bayyana ranar gobe zama ranar komawa ga aiki. Wannan ita ce ranar da muka daɗe muna shaukin zuwanta domin sake dawo da ayyuka.
A washare baka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu shiga babin rahotanni. Ƙungiyoyin malaman addinin Islama da na Kirista a jamhuriyar Nijar tare da ƙungiyar dattawa ta jamhuriyar Nijar sun yi kira ga masu amfani da kafofin sadarwa na zamani a ƙasar da su daina yin kalamai zafafa tsakanin su da 'yan Najeriya. Hakan ya biyo bayan wani zargi da shugaban mulkin sojan Nijar Abdulrahman Chani ya yi wa shugaban Najeriya Bola Tinubu na haɗa baki da Faransa da nufin hargitsa ƙasarsa. Ga rahoton da wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A baya-bayan nan ana huskantar musayar zafafan kalamai tsakanin 'yan Nijar da 'yan Najeriya, abinda ake ganin yakan iya tunzura tashin hankula tsakanin 'yan kasashen biyu da zarar mahukuntan kasashen da manyan dattijan kasashen biyu ba su saita wannan lamarin ba, da ke ƙara kamari a kafofin sada zumunta na zamani tun lokacin da shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar Brigadier General Abdulrahman Chani ya yi wata hira da gidan rediyo da Bijin RTN na kasarsa. Wannan shi yasa kungiyoyin malaman addinin Islama kamar Sidir yin kira ga 'ya'yan kasashen guda biyu da su yayyafa wa zukatansu ruwa kuma a daina wannan abin.
Sunana Muhammadu Dan Wazifa, ina matsayin coordinator na kungiyar Sidir mai tattalin zaman lafiya tsakanin addinai duka gaba daya. Gashi ku Allah ya ci mana wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allaha shadidul iqabi. Allah ku tsoro abu ku fitina ba ta tsaya ga mu jawo ta su kadai za ta ina so ta gani ku sani Allah mai tsanan azabtarwa ne dan haka kun ga wannan hade hade in ga ake wannan shece kaza wannan yace kaza kidan sai a wayi su a haya mu koma bisa ga diga digan da ba mu san mu koma kidan mun ka zan makiyan juna wani bai barke yau dan Niger in ba bincike kai ba ka san dan Niger a Najeriya ka san dan Najeriya a cikin Niger yau za ka kida mutum 100 ku hulɗa da su dukkan su in ka ce musu za su hada maka shi tsakanin Niger Najeriya za ka sami rabi rabi ko ne uwayen shi na can wanga uwayen shi na nan kidan tsakaninmu abinda ake nema mun yi zaman lahiya.
Su ma bangaren kristoci sun yi irin wannan kiran domin samun fahimtar juna tsakanin 'ya'yan kasashen biyu, kamar yadda Pastor Abubakar Musa shugaban haɗin kan ɗariƙon addinan Kirista na birnin Kwanni ya yi muna ƙarin bayani.
Mu'yan ƙasa ba abu ne wanda za mu iya musa bakunan mu a cika ba, abubuwa ne wanda shugabanni ne suke magana sai shugabannin su yi magana tsakaninsu. Bisa ga bangaren mu bai kamata ba mu fito muna zage-zage shugabannin ƙasa ko ga shugabannin wata ƙasa ba, a'a mai addu'a ga ƙasashen mu duka baki ɗaya dukkan mu 'yan uwan juna muke. Najeriya da Nijar babu wani abin da zai iya kawo rabo kanun Najeriya da Nijar, don hulmin mu bane mu dan kasa ba hulmin mu ne ba, hulmin su gaba ne. Ka san wani lokaci mutane su ne ke iya masa da abu.
Tun asaliyar Afrikiya da Tijawa ne kan shiga gaba wajen warware matsaloli tsakanin wannan da wancan domin dumke baraka cikin gaugawa. Wannan shi yasa kungiyoyin dattawan kasar shiga wannan zancen, kamar yadda Alhaji Hassan na kungiyar Ampen yayi mana karin bayani.
Zan ci su shi ke gyaran kan yaro. Ina kira da magabata na kasanmu da na Najeriya su yi taron gaugawa kuma su tada mutane na farkon fari waɗanda za su sa waye kai da kuma neman hayya mai kawo mana sulhu cikin zamanmu bisa ga yanayin da ƙasashen gana mu bi sun kashe da.
A cewar Malam Nuruddin Ibrahim, wani malamin wata tsangaya a cikin garin Tawa, sojojin da ke mulki a yankin Sahel dole ne su guji masu mulki da ke makwabtaka da su don tsoron kar su yi musu zagon ƙasa.
Su hukumomi na mulkin soji dole ne su nisanci sauran ƙasashe misali wa'angawa wanda suke kararin demokradiyya. Kaga babu yarda tsakanin su, kenan dole ne su nisance su saboda kar su yi musu zagon ƙasa, su bata musu tahiyyarsu. To shine ma'ana wannan nisanta da su hukumomin soji na ƙasar Niger, Burkina Faso, Mali suke yi da wa'annan ƙasashe bisa ga tahiyya.
Ana dai ci gaba da kyauta fatan ganin wannan kiraye-kirayen malama addinan da dattijan ƙasashen guda biyu da suke wa 'ya'yan ƙasashensu zai sanyar da zukatan masu ci gaba da yin zafafan kalaman wa 'yan uwansu makwabtansu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami. Malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan ƙasar da su daina sa in sarkala mai zafafa tsakaninsu da 'yan Najeriya a shafukan sada zumunta. Shin kuna ganin sa bakin malaman addini zai yi tasiri? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai tabo batun janyewar wasu bankunan Amurka daga kawancen bada tallafin lamuni don ciyar da shirin Net Zero Emission. Darussan da kudurorin da hukumar Great Renewal na Najeriya take da burin cimmawa da kuma shawarwarin masana a game da sake maido da darasin geography a jadawalin koyarwa a makarantun a Najeriya. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. Yayu mai saurayo ya kasance da shirin a makon da ya gabata, inda Farfesa Adam Idris Danku ya yi bayani a game da janyewar Citibank da Bank of America daga kawancen bada tallafin lamuni don ciyar da shirin Net Zero Emission. Na kuma tambayi Farfesa yadda janyewar su zai yi tasiri ga manufofin yaƙi da sauyin yanayi.
Su waɗannan bankuna a kodayaushe sai an duba menene ƙoƙarin da za su yi na su kawo sassauci ko kuma su fuskanci sauran waɗannan abubuwa da sabbi da su gwamnatin Amurka musamman za ta shigo da shi. To wannan dai shi ne gaskiyar abu, amma ni a yadda nake hangen wannan lamari, ficewarsu ba zai kawo wani tasgaro daga a yadda ake ganin cewa harkar ta kaɗu ba. Kusan gwamnatoci na duniya gaba ɗaya daman su suke ba da wannan tallafin. Kafin bankuna suka zo suka ga harka ce ta kasuwanci su ma suka shiga. So ba na ganin cewa zai kawo lalacewar lamura, sai dai kullun yadda ka san misali wane ya zo zai kawo maka tallafi da kaza duk kankantarsa, to abu ne da ba za ka so ka ji an ce maka yau ya janye ba. To wannan dai shi ne abin da yake akwai. Kuma ita gwamnatin Amurka a sabuwa da za ta karɓi mulki, ana ganin cewa abubuwa da za ta yi ta zuwa da su ko kuna ta zo da su dole sauran bankuna ne sauran masu saka jari sai sun sami hanya da su ma za su alakanta kansu da wannan gwamnati ta Amurka. To wannan dai irin abubuwan da siyasar duniya za ta kawo kenan a cikin 'yan watanni ko kuma cikin wannan shekara da muka shiga.
Shi kuma Dr. Sani Abubakar na hukumar Great Greenwald ta Najeriya ya dukufa bayani akan abubuwan da suka dauki hankalinsu da suke fatan koyi da su daga taron Riyadh a tattaunawar shi da Nasir El-Hikaya.
Abubuwa da suke birge mu ai suka birge mu ai ba sa kirarwa domin mun ga yadda kasashe suka shawo kan yazuzzukan su wanda kawai kasa ne yanzu suka maida su suka zama kurmi waje ne za ka gan shi gaba daya shine a da yan shekaru kaɗan da suka wuce amma yanzu ya zama kore shar wannan sha'awa.
Wannan ya nuna wato yankunan da hamada ta riga ta cinye ana iya farfado da su sake komawa waje mai bishiyoyi da inuwa da sauran abubuwa na albarka.
Insha Allah dan abin sha'awa shine lokacin da na je Saudi Arabia kafin in tafi Riyadh daga Jidda sai na ce to ba zan shiga jirgin sama ba zan tafi da mota. Dan tafiyan wajen awa tara ne na ce ina so in yi wannan tafiyan awa tara in ga wani himma ne kasar Saudiya ta sa. Baya da shan bishiyoyi da yake na san kasan akwai hamada sosai muka tashi da sassafe daga Jidda zuwa Riyadh. Wannan tafiyan awa tara na ga abubuwa kala-kala da ake a kasar Saudi wanda aka kuma cimma nasara a cikin hamada za ka ga an yi bishiyoyi sun tashi kamar cikin kurmi.
To mu kuma baya abinda tambayar da na ce mu dan ajiye ta kafin mu zo kanta. Ai zali ka ci kun tafi da wasu abubuwa daga Najeriya waɗanda kuma kuka nuna waɗanne irin abubuwa ne waɗanda?
Wato dama muna da ƙudurin mu yi bishiya na dabino miliyan 5 a Najeriya muka shuka wannan miliyan 5 din muna tabbata daga ƙarshe zai zo ya zamana hanya ne na arziki na mutane waɗanda muka ba su waɗannan bishiyoyin dabino suka shuka. Ɗaya daga cikin abubuwa da za a yi daga dabino ba dai kawai ka shuka bishiyar dabino a gidanka don ka ci kaɗai ba ne. Wannan dabino za a na saida wani zai haɓaka ya kuma bunƙasa tattalin arzikinsu da kuma na ƙasa gaba ɗaya. Muka samu waɗansu a Najeriya wanda har a yanzu haka sun fara sarrafa dabino suna yin abubuwa kala-kala da shi. Suna sa shi a cikin kwalaye masu kyau masu ƙawatarwa ana sayarwa a supermarket kuma ba kuɗi kaɗan ake sayarwa shi ba. To saboda haka muna ga wannan ƙudurinmu na shuka bishiyoyin dabino miliyan 5 da zarar mun shuka sun soma haihuwa to mun tabbata in Allah ya yarda tattalin arzikin ƙasarmu zai haɓaka zai bunƙasa za a samu kuma sauƙin rayuwa.
Masani kan al'amuran sauyin yanayi kuma malami a jami'ar ta Wudil a jihar Kano Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazau ya buƙaci gwamnati da ta sake duba batun dawo da darasin geography a daftarin manhajar koyarwar makarantu a Najeriya.
Ina so in ba wa gwamnatin mu shawara musamman akan abin da ya shafi shi ilimi domin a sanar da mutane mahimmancin shi canjin yanayi da ake magana akai. Babban kuskuren da muka yi a ƙasarmu shine idan kika je kika duba tsarin curriculum ɗinmu na ilimi tun daga na matakin primary da secondary school dukkanmu lokacin da muka je makaranta yawancinmu wasu an koya musu shi mun fahimci ma me climate ɗin ko shi yanayin da canjinsa da komai tun daga primary school daga secondary school muka zo muka fara koya muka san menene shi me yake jawo shi me illolin shi da menene. To amma a yau kwanaki sun zo gwamnatocinmu sun zo sun canja curriculum babban inda darasin da ake koyan yanayi muhalli da yanayi da abubuwan da suke faruwa shi ne course ɗin da ake cewa geography. Amma yanzu idan kika je primary school gabaki ɗaya an cire wannan a daftarin manhajar koyarwa. A secondary school ɗin mu ma yanzu haka yawanci da wannan course na geography za ki ga cewa duk makarantunmu na secondary school ko science kake yi ko art kake yi sai ka koyi wannan subject na geography. Saboda shi ne za ka fahimci mahallinka gabaki ɗaya da abubuwan da suke faruwa a cikin mahalli da komai. Amma yanzu za ki ga a canjin da aka yi na daftarin curriculum geography na yanzu ya koma elective ne ko optional. Ba dole ne yara su yi shi ba saboda haka yanzu al'umma muke tasowa da su matasa waɗanda su ne za su zama shugabanni na gaba. Amma ba su da masaniya akan mahalli da kuma abubuwan da ake bukata mahallin nan a yi domin a kare shi domin a zauna lafiya a kai. Wannan babban illa ne, kuma ni kirana da gwamnati shine ya kamata su koma kamar yadda aka mai da history a koyar da shi a secondary school da primary school. Lalle ya kamata geographer nan a mai da shi inda yake da saboda mahimmancinsa. Duk wannan magana da muke ta climate change, idan mutane ba su san ma menene yanayin environment din ba kafin a tafi canjin yanayi din, da kuma meye da me ya kamata a yi domin a kiyaye yadda muhallin gabaki ɗaya za a kare shi ba zai haifa ma ƙasar nan ɗame ido ba. Wannan babban kuskure ne da aka yi, kuma ya kamata a gyara. Kuma wataƙila a wasu kuɗaɗe da ake tunanin idan mun yi za mu samu waɗannan kuɗaɗe, shikenan an samu kuɗaɗe, abubuwan da ya kamata kuma a ce an yi an aiwatar domin a inganta rayuwar al'umma ba a yi su ba. Wannan yana da mahimmanci mu jawo hankalin gwamnati, sannan kuma gwamnatocinmu ya kamata mu dinga yin haƙuri a kai. Gwamnati ta demokaratiya shekara huɗu shekara takwas ce, bai kamata a ce in an zo an samu policies masu kyau da aka yi saboda an samu canjin gwamnati a ce an watsi da wannan abun kuma a ce sabo za a dinga yi ba. Wannan shi ma ba zai taimakawa, baya taimakawa al'umma a kai.
Mai sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan mai duka ya amince, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Danko, Dr. Sale Abubakar da Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazau, da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Nasiru El-Hikaya da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take muku fatar alkhairi.
To a gaida Aisha, to yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna.
Assalamu
alaikum. Salam, da wa muke magana?
Baba Yakubu Bakir, barka da aiki.
To yauwa, barka ka dai.
To iya ɗin kishin Najeriya daga hawan kare garan kuma sauwa a nan jihar Kaduna.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To sai dai ba a yi haƙuri a ɗan yin bayani abin da ke sauna a sami rediyo na wani aji yana da ɗan iska.
Ana magana ne akan a daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami. Malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan ƙasar da su daina sa'in sarkala mai zafafa tsakanin 'yan Najeriya a shafukan zada zumunta. Shin kana ganin sa bakin malaman addini zai yi tasiri?
Tsakani har ga Allah kazun Baba ya kuma gari a wannan zahiri haka ne.
Suna na Muhammad Hafiz Baballe. Ina jin ka.
Kiyan ganin ka wannan bayanin da kai zahiri haka ne, sabili da in ka duba wato malaman addini kusan ko da lokaci al'umma suna tare da su. Kuma in aka ce da kai sun samu matsala akan bayanan da suke suna ingiza jama'a, to za ka ga abubuwan ba za su yi da in kuma suka ji hankali al'umma kwantar da hankali a ci gaba da zumuncin da ake nan ma ka zalika. To amma ina so yin amfani da wannan damar kira da 'yan Najeriya da Nijar, musamman arewacin Najeriya, kamar fa hannun dama da hannun hagu ne, in ba wannan ba zai ji daɗi ba. To muna kira a gare su shugabannin nan duk bakinsu ɗaya, mu talakawan Najeriya mu ake gwara kanmu da 'yan Nijar, mu yi hattara a tsakaninmu, tsakani har ga Allah. Mu akwai dangantaka tsakaninmu ba tun yanzu ba.
To mun gode da wannan gudunmuwa da ka bayar. To yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara, waye a kan layi? To ina ga kamar layin Zamfara ya katse. Kana tare da mu?
Hello.
Yawa.
Ina tare da ku.
To ya sunan malamin?
Ibrahim Alarama daga cikin.
To Ibrahim Alarama, muna jin ka.
To ni ina ganin sa bakin malamai zai haifar da same ido, inda dukkanin addinan nan gabaki ɗaya suna girmama malamai gabaki ɗaya. Fatanmu dai a Nijar da Najeriya a yi abin da ya kamata matuƙa wajen ganin cewa an samu haɗin kai, domin Turawa ne ba suka raba mu, amma Najeriya da Nijar kusan ɗaya ne, Hausa muke yi, al'adunmu kusan iri ɗaya ne. Fatanmu dai a yi nazari mai kyau a kawo ƙarshen wannan tatafurza da yake faruwa a Najeriya da Nijar gabaki
ta nagode.
To muna godiya Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna. To yanzu mun sami kira daga jihar Adamawa. Waye akan layi?
Mallam Habu daga Adamawa.
To muna jin ka Mallam Abubakar.
Madalla madalla gaskiya maganar Najeriya da Libyar gaskiya kasa ɗaya ne. Don dai kawai Turawa ne suka zo suka rarraba mu. Al'adunmu ɗaya, addininmu ɗaya. Saboda haka maganar shugabanni na ga wata rana ba su ba ne. Waɗansu ne daban. Mu talakawa fa mu riƙe bakinmu mu sawa bakinmu linzami. Musamman malamai su taimaki talakawa su sa addu'a. Kaya mu da addu'a Allah kiyaye daga duk wani abin da zai faru a Najeriya da Nijar. Allah ya sa mu zauna lafiya.
To amin, mun gode Mallam Abubakar daga jihar Adamawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Madam Masi Tanko daga Dan Anata.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne mu talakawa ya kamata mu iyawa bakinmu. Yanzu ba sai mu fata tsakaninmu, gobe sai mu ga shugabannin tare suna shan shayi suna rungumar junansu. Don haka mu talakawa namu ilimin mu haɗa kanmu shi ne kawai iya bayanina.
To mun gode. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Waye ana jihar Niger?
Ana magana da Yusuf Baba.
To Yusuf Baba, muna jinka.
Gaskiya tsakanin Najeriya da Niger yadda suke so san nuna ma junansu siyasa abin kunya ne, domin Najeriya da Niger kusan duk ɗaya ne. Saboda haka wannan shigan malamai da suka kariya da kyau, Allah ya sa tashi lafiya, da fatan za su soke su kashe wannan wuta.
To amin, mun gode Yusuf Baba daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdurrashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto.
To Abdurrashid, muna jinka.
To da farko dai muna dai kira ga ɗan uwa na 'yan Nijar da Najeriya, akwai buƙatar mu haɗa kai domin mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. A kuma wannan yunƙuri da maluma suka yi abin ayaba ne, kuma muna fatan Allah ya sa wannan abu ya zama maslaha a Kano da Nijar. Ina uwa ɗaya muke uba ɗaya, muna fatan Allah ya ƙara adalci a Nijar da Najeriya.
To mun gode Abdurrashid daga jihar Sokoto. To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
A yau Alhamis aka gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na ƙasa da ke Washington kafin binne shi a mahaifarsa ta jihar Georgia. Shugabannin ƙasar da suka gaji Carter da ke raye, Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama, Donald Trump da Joe Biden, duk sun halarci janazar da aka gudanar a nan birnin Washington wadda shugaba Biden ɗin ya jagoranta. A ranar Alhamis ɗin nan, ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rawaito sabbin mace-mace har 70 a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, lamarin da ya kai yawan adadin Falasɗinawa da aka kashe zuwa sama da 46,000 tun fara yakin a watan Oktoba shekarar 2023. Ma'aikatar Shari'ar Iran ta faɗa a yau Alhamis cewa wani ɗan ƙasar Switzerland da ke tsare a kurkukun Semnan na ƙasar ya kashe kansa. An jiyo shugaban gidan kurkukun na yanki ta kafar yaɗa labaran mujallar Maizon ta yanar gizo, mai shari'a Muhammad Sadiq Akbari, yana cewa an kama ɗan ƙasar Switzerland ɗin ne da laifin leƙen asiri, inda aka tsare shi a kurkuku tare da wani bursuna. Akbari ya bayyana cewa bursunan ɗan ƙasar Switzerland ya nemi abokin zamansa a ɗakin da yake da ya je ya samo mashi abinci daga wurin ajiye abinci na kurkukun, yayin da ya kashe kansa kafin abokin zaman nasa ya dawo. A farkon makon nan ne ƙasar Sudan ta Kudu ta bayyana aniyar samar da gangar ɗanyen mai aƙalla 90,000 a duk rana, bayan da ƙasar ta dawo haikan ga aikin haƙoman. Hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan Fabrairun bara sakamakon rikicin da ake ci gaba da yi a Sudan. Ƙasar Sudan ta Kudu na samun kashi 90 daga cikin 100 na kuɗin shigarta daga arzikin ƙarƙashin ƙasa. A yau Alhamis ɗin na Majalisar Dokokin Lebanon ta sake zama domin sake ƙoƙarin zaben shugaban ƙasa da zai cike giɓin tsawon shekaru sama da biyu, yayin da yunkuri har 12 ya gaza zaben wanda zai gaji tsohon shugaban Michael Aoun, wanda wa'adinsa ya kare a watan Oktoba shekarar 2022 da alamun ƙuri'a da aka kada a yau Alhamis samar da sabon shugaban kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.